sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 5 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A cikin kwanaki masu zuwa ne aka shirya wasu fitattun shugabannin kasashen Turai biyu za su je manyan biranen kasashen Russia da Ukraine don tattaunawa tare da takwarorinsu game da matakan diplomasiya don sassauta tashin hankali da ke tattare da yiwuwar mamayar Moscow a Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka daga cutar COVID-19 ya haura 900 jiya Juma'a. Kwararru a Majalisar Dinkin Duniya sun ce kungiyoyin 'yan tawayen yankin Darfur da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin Sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar Libya.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya ta hanzarta bayyana waɗanda ke da hannu wajen tallafawa ayyukan ta'addanci a ƙasar.
Tun da suke wannan manganin kuma mu kuma muna ta ce musu zato da sunayen su bayyana kuma me yasa ba a kama mutanen ba, me yasa kuma ba a yi musu hukunci ba, tunda suna kashe ɗaruruwan ko kuma dubunnan rayukan jama'a waɗannan mutanen sun kashe su. In gaskiya ne gwamnati ta fito da su.
Shugaban kungiyar CISLAC mai yaƙi da cin hanci da rashawa Awal Musa Rafsanjani kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta tura jiragen yaƙi domin fatattakar 'yan ta'adda a maboyarsu don kawo ƙarshen 'yan fashi da masu garkuwa da mutane, duba da yadda harkar tsaro ke ci gaba da zafafa a ƙasar. Sannan kuma za ku ji yadda wasu 'yan jihar Borno suka bayyana jin daɗinsu game da sake buɗe hanyar garin Dekwa zuwa Gambaro wadda ta je har cikin ƙasar Kamaru. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A cikin kwanaki masu zuwa ne aka shirya wasu fitattun shugabannin kasashen Turai biyu za su je manyan biranen kasashen Russia da Ukraine don tattaunawa tare da takwarorinsu game da matakan diplomasiya don sassauta tashin hankali da ke tattare da yiwuwar mamayar Moscow a Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai isa Moscow a ranar Litinin mai zuwa da yake a ranar Talata. A mako mai zuwa kuma shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz aka shirya zai kai ziyara kai a ranar 14 ga watan Fabrairu da Moscow a ranar 15 ga watan Fabrairu, a cewar wani rahoton jaridar New York Times. Yayin da dakarar Rasha ba su shirya don kaddamar da mamaye Ukraine gaba ɗaya ba, wasu ɓangarorin na sojanta ya nuna suna mataki na ƙarshe na shirin kota kwana na matakin soja idan fadar Kremlin ta ba da umarni. Jaridar Times ta ce Moscow ta sake tura ƙarin wasu sojoji 10,000 zuwa yankin, ƙari akan sojoji 100,000 da ta tura zuwa yankin. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka daga cutar COVID-19 ya haura 900 jiya Juma'a. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alƙaliman wani lamari ne mai ban tausayi. Biden ya ce waɗanda abin ya shafa da muke so, uwa da uba da kakanni da 'ya'ya da 'yan uwa maza da mata da makwabta da abokai. Ya buƙaci Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin. Yanzu muna da kayan aiki da yawa fiye da kowane lokaci don ceton rayuka da yaƙar wannan ƙwayar cutar da allurar rigakafi da suka rage kayan aikinmu mafi mahimmanci. Shirin yin allurar rigakafi dole na ƙasar Austria ya fara aiki yau Asabar ga duk wanda ya kai shekara 18 da haihuwa ko sama da haka. Mutanen da ba su yi allurar rigakafin ba za su fuskanci tara mai yawa. Cibiyar kula da bayanan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoto da sanyin safiyar yau Asabar cewa ta samu sama da miliyan 391 da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duniya da kusan mutuwar mutane miliyan 6. Cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan 10. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a Majalisar Dinkin Duniya sun ce kungiyoyin 'yan tawayen yankin Darfur da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin Sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar Libya tare da cin gajiyar damarmaki da yakin basasa ya haddasa da kuma rashin ikon gwamnati a ƙasar mai arzikin mai da ke arewacin Afirka. A cikin wani rahoto da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya raba jiya Juma'a, kwararru da ke saka ido kan takunkumin da aka kaka bawa Sudan sakamakon rikicin yankin Darfur na shekara ta 2003 sun ce majiyoyi da dama na kungiyoyin 'yan tawaye sun bayyana cewa ba su da niyyar fujewa gaba ɗaya daga ƙasar Libya saboda suna samun mafi yawan kuɗaɗen da suke samu da kayayyaki daga ayyukan da suke yi a can.
Madalla, kafin ku ci ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan sanarwar da gwamnatin Najeriya ta fitar mai cewa ta gano wasu kamfanoni 123 da mutane 96 da kuma 'yan kasuwar canjin kuɗi 33 waɗanda ke da hannu wajen tallafawa ayyukan ta'addanci a ƙasar. 'Yan Najeriya sun buƙaci a gaggauta bayyana waɗanda suka aikata waɗannan laifuffuka don duniya ta san su. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton.
The analysis by the Nigerian Financial Intelligence (NFIU).
Ministan yada labaru da al'adu na Najeriya Alhaji Lahi Muhammad kenan sa'ilin da yake bayani kan binciken da hukumar leƙen asiri na kuɗaɗe a Najeriya NFIU ta yi a shekarar 2021 na gano mutane 96 masu baiwa 'yan ta'adda kuɗi musamman ma mayakan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP tare da bankaɗo mutane 424 da ke aiki tare da masu ɗaukar nauyin kamfanoni 123 da kuma 'yan kasuwan canji 33 baya ga 'yan bindigan daji da kuma masu garkuwa da jama'a su 7 da suke da hannu cikin wannan aika-aika. To sai dai a cewar shugaban kungiyar SISLAC da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa da ma demokradiyya a Najeriya Awul Musa Rafsanjani, tun ba yau ba gwamnatin ƙasar ke irin wannan ikirari.
Tun tuni suke wannan manganin kuma mu kuma muna ta ce musu su fito da sunayen su bayyana kuma me yasa ba a kama mutanen ba, me yasa kuma ba a yi musu hukunci ba tunda suna kashe ɗaruruwan ko kuma dubunnan rayukan jama'a waɗannan mutanen sun kashe su. Gaskiya ne gwamnati ta fito da su, sannan mun san cewa ƙasar dolar Larabawa ta Dubai ta kama wasu 'yan Najeriya da laifin taimakawa 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda a Najeriya ta miƙa sunayen, har yanzu ba a yi wani abu a kai ba. Saboda haka yanzu da zaɓe ya to shi ne ake so a ce za a kawo sunaye matuƙilla, ma wasu ake so a liƙawa shari. Amma in haka ne mai yasa tun shekara 1-2 da take cewa ta kana da sunayen ta kasa kawo sunayen a bayyana a yi musu hukunci.
A ɓangare guda ɗaya daga cikin 'yan uwan 'yan kasuwar canji da gwamnatin ƙasar ta tsare watanni 11 da suka gabata, Isa Adamu Isa Gwani ya yi kira ga gwamnati da ta yi adalci cikin binciken da take yi don kaucewa ɗora laifi ga wanda bai ji ba bai kuma gani ba.
Abinda muke kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da dukkan wasu hukumomi da suke da haƙƙi akan 'yan ƙasa a duba Allah a cikin wannan al'amari domin a sassauta wa'annan bayan Allah, kuma ba ma goyon bayan wanda yake yana da laifi mu ce wai a sake shi. Idan hukuma ta ga mutum yana da laifi da iko ta huta shi, idan an duba kuma wanda ba shi da laifi muna neman alfarma a sassauta wa'annan bayan Allah. Fatan da muke yi dai wanda ba su da laifi a taimaka a bada su dawo gaban iyalansu ƴan uwansu.
Masani kan sha'anin tsaro Kabiru Adamu shi ma ya ƙari da cewa
yaƙi da ta'addanci amfani da hanyoyi na hana wa'annan kungiyoyin samun kuɗaɗe abu ne mai muhimmanci, kuma muna ba ma shi wannan ofishi na mai ba wa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro ya tuntuɓi wannan rahoto na Giyaba ya ga abubuwan da suka ambata ya kuma ɗau mataki a kai. Haka kuma akwai tsari wadda na ECOWAS da kuma tsari na EU sannan tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya akan yaƙi da ta'addanci wanda da buƙatar a shigar da wayannan tsare-tsare a cikin shi wannan National Counter-Terrorism Strategy din don a tabbatar da cewa an hana yadda wayannan kungiyoyin suke samun kuɗaɗe. Hana su samun kuɗaɗe hanya ne tilo na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasa.
Fiye da shekaru 10 kenan a Najeriya ake yaƙi da masu kai hare-hare musamman ma a yankin arewa maso gabashin ƙasar da na baya-bayan nan 'yan ta'addan daji da ke garkuwa da jama'a don karɓan kuɗin fansa. Yanzu dai abin jira a gani shine bayyana sunan masu wannan laifi da gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda gwamnatin ƙasar ta bayyana. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Kasar Philippines ta dakatar da wata doka da ta gamu da mummunar suka na hana mutane da ba su yi allurar rigakafi ba daga shiga jirgin kasa na cikin gari a Manila babban birnin kasar, yayin da aka samu raguwar hauhawar waɗanda suka kamu da COVID-19 da nauyin Omicron mai saurin yaduwa ya haddasa. Yawan masu kamuwa da cutar a Philippines ya yi tashin goron zabi daga 400 a watan Disambar bara zuwa sama da 39,000 a cikin kwanaki kaɗan. Adadin waɗanda ke kamuwa na waɗanda aka gwada su sun haura sama da kashi 47 cikin 100, yayin da ƙarfin gwajin kasar ya kasance ya yi ƙasa. Asibitoci sun cika makil bayan wani ɗan takaitaccen hutu, amma ma'aikatar lafiya ta ce kashi 85 cikin 100 na waɗanda aka kwantar a sashen kula da marasa lafiya na musamman ba a yi musu allurar rigakafin ba. Ma'aikatan lafiya sun gaji, kuma da yawa na waɗanda aka gwada su sun kamu da ƙwayar cutar. Dole ne su koma bakin aiki cikin sauri bayan sun warke. Duk da samun waɗanda suka kamu da ya kafa tarihi, gwamnati ba ta kafa dokar hana fita ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence jiya Juma'a ya yi watsi kai tsaye da ikirarin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na cewa ya kamata a ce shi Pence ɗin ya soke sakamakon zaben 2020. Yana mai cewa abin da tsohon shugaban ya faɗa ba daidai ba ne. A wani jawabinsa ga ƙungiyar Federalist Society, mai jaddada fassara da kuma aiki da kundin tsarin mulkin Amurka kamar yadda aka rubuta shi tun asali, Pence ya taɓo yunkurin da Trump ya yi ta yi a wannan makon na yaɗa ikirarin nan nasa cewa ya kamata a ce shi Pence ɗin ya ɗau matakin ganin cewa Joe Biden bai hau gadon mulki ba. Abinda shugaba Trump ya faɗa ba daidai ba ne, inji Pence, ya ƙara da cewa banda hurumin soke zaben, ko da yake ko a can baya ma Pence ya kare matakin da ya ɗauka a ranar 6 ga watan Janairun bara, har ma ya ce ta yi shi da Trump ba za su ƙara yin tozali ba saboda abin da ya faru a ranar. Kalaman nasa na jiya Juma'a ɗin shi ne karan farko da ya yi matuƙar yin hannun riga da Trump zuwa yanzu.
Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya, ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da ta'azzara musamman a shiya arewacin kasar, Majalisar Dattawa ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta tura jiragen yaƙi domin fatattakar 'yan ta'adda a maɓoyarsu don kawo ƙarshen 'yan fashi da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Amma wannan kira bai samu karɓuwa ba ga ƙwararru a harkokin tsaro da wasu 'yan ƙasar, inda suka yi suka da kakkausar murya suna cewa 'yan majalisa ba su yi aikin da aka zaɓe su su yi ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan kira yana cikin wasu abubuwa da aka cima matsaya a kansu bayan dogon muhawara da aka yi akan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Majalisar Dattawa ta ce sojoji su riƙa yin hoɓɓasa suna kai hari kan 'yan bindiga maimakon su jira sai an kai masa hari sannan su nemi fansa. 'Yan bindiga sun faɗaɗa ayyukansu a yankin jihohin arewa maso yammaci da suka haɗa da Kaduna da Sokoto da Katsina da Kebbi da Zamfara da kuma Neja da ke yankin arewa maso tsakiya, inda suke ci gaba da kashe mutane da yawa da kuma tarwatsa ƙauyuka masu yawa. Dr. Yahuza Getso ƙwararre ne a fannin tsaro.
Wannan zance na 'yan majalisa ai na ɗauke shi a matsayin shafa labari shuni, kuma mai ake yi shekara 6 da wata 10 da ya wuce da suke mulki ba su yi wani abu mataki akai ba, sai da suka fara shirye-shiryen shiga zaɓe na shekara ta 2003, sannan za su fara tawa da wani abu na yaudara da kuma tsegumi irin wanda suka saba da tsawon wannan lokaci da suka daɗe suna ɗumama kujerunsu. Wannan abin urgi ne, kuma fata muke idan da gaske ake yi, shedan Najeriya abin da yake so ya gani a ƙasa. Kuma ni na shafa cewar masu aikata laifukan nan ai ba a boye suke ba a fili suke me yasa ba za a iya zuwa inda suke don ayi abin da ya kamata ba
a lokacin da yake tofa albarkacin bakin sa akan wannan batu masanin harkar tsaro a cibiyar Beacon Security Dr. Kabiru Adamu ya ce kira da majalisar dattawa ta yi kira ce mai muhimmanci amma akwai matakai da ya kamata a dauka akan shugabannin kwamitoci dake majalisun kasar baki daya
kira koi da majalisa za ta yi duk da yake kira ne mai kyau kuma tuni ne ga su wannan bangarori nazartarwa wanda suke karkashin tsaro mutuna cewa dukkan wayannan bangarori guda 27 wayanda suke da nasaba da tsaro a bangaren zartarwa suke to kinga idan muka koma ga matashi yadda nayi abubuwa uku ne majalisa ya kamata a ce tana yi na farko ta diba dokar da ya kafa wayannan bangarori na tsaro guda 27 dokokin nan sun dace da yanayin da kasa yake ciki sun kuma dace da bukatun da kasa take da shi na demokrasiya sannan abu na biyu sa ido wayannan bangarorin kusan za a ce suna abubuwan su ne ba tare da sa ido ba na majalisa duk da yake ba shakka akai bangaren majalisa sukan gayyato wayannan shugabanni na wayannan bangarori to amma irin tambayoyi da sa ido da muke gani a wayansu kasashe wanda demokrasiya su ya ci gaba misali kasar Amerika da kasar Britaniya ba ma gani ana yi a Nigeria asali ma fahimtar da ake da shi shine shugabannin committee wanda ke majalisa ba su da kwarewa da kuma karfin zikiyar sa ido akan wayannan bangaren nurin na tsaro yadda za su yi musu bibiya da tambayoyi wanda zai sa su akan hanya ko da sun kauce ma hanyar
shi kuwa tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijani ya ce ba a nan gizo ke saka ba
wannan maganar tsaro ba magana ce da za a dauke ta da wasa ba kuma mutanen kasa lalle tilas ya zama haƙƙi akan waɗanda suke shugabantar kasan su yi mutane bayani akan zancen harkar tsaron nan babu magana da ake ji illa a ce soje sun je sun yi barin wuta a sojojin sama sun je sun jefa bom an yi yau an yi gobe an yi jiya an yi gata muna nan dai a matsayi daya har yanzu zancen tsaron nan yana cikin takura saboda haka gwamnatin su ba da jawabai shugaban kasa ya ba da jawabi jama'ar kasa su san menene ake ciki tartibi a game da wannan harkar tsaron rayukan mutane yana cikin tashin hankali
duk da yawan kiraye-kiraye da majalisar kasa ke yi da kuma kokari da jami'an tsaro ke cewa suna yi gwamnatin jihar Kaduna ta ce an kashe mutum 1,192 kuma sun sace mutum 3,348 a shekara 2021 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leka jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya, inda wasu 'yan jihar suka yaba da sake bude hanyar garin Dekwa zuwa Gambaru dake iyaka da garin Protocol na kasar Kamaru da gwamnatin jihar ta yi a jiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda na dauke da karin bayani.
Wannan hanya dai mai tsawon sama da kilomita 160 na da mabiya da dama musamman ma 'yan kasuwa wanda ka kai ko komo daga garin Protocol na kasar Kamaru har ma dangana da kasar Afrika ta tsakiya na kuma tantabi wasu mabiya hanyar ko ya suke ji dangane da sake bude wannan hanya a yanzu haka gwamnan dai ya raba motocin sitiri ga jami'an tsaro hada ga jami'an soja da ɗan sanda da kuma matasan sa kai wato na civilian jetiya har guda 14 ya ce ya kamata a zinga zirga-zirga wajen tabbatar da tsaro a wannan hanya bayan kaddamar da wannan hanyar da sai ga motoci sun fara zirga-zirga akan hanyar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda biyu Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Bayan tattaunawa da Isa Adeyi shugaban kungiyar VAL mai fafutukakkiya ya hatsarra a birnin Accra akan alkalluma na waɗanda suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin ababen hawa a Ghana. A yau shirin a dawo lafiya zai duba yadda hatsarin ababen hawa yake a cikin wannan sabuwar shekara. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adam ya hada mana rahoto akan haka, inda ya fara da bayyana wasu alkalluma da mahukunta suka bayar akan mutanen da suka mutu daga watan Nuwamban bara zuwa Janairu wannan shekara. Ga kuma rahoton nashi.
Binciken baya-bayan nan da masana bisa harkar safa a kasar suka yi na nuni da cewar mutane akalla 470 ne suka kumbabu sakamakon masifar haɗurra na mota. Yayin ganawar ta da manema labaru, shugaban hukumar NRSA a jihar Ashanti, biyo bayan ta jaddada rasa rayuka da ake yi sakamakon haɗurra daban-daban, ta ce kamata ya yi da al'umman kasar su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar wannan matsala tare da shawo kanta. Wasu al'umma dai na cikin damuwa matuka ganin yadda matsalan hatsarra na mota ke ci gaba da ta'azzara a kasar.
Muhammad Lamin, hadarin da ya faru kwanan bayan nan, yaran da suka taso daga nan garin Tashan suka zo suka yi aiki, suka yi dako, suka samu amfani, za su koma su je su ga tsofaffin nasu. Sun tashi kan anya kuma motar da suka shiga bus ne, kusan mutane kusan 30 da wani abu suka mutu. Bayan wannan kuma nan satin nan da ya shige nan kuma an sake samu wani hadari kuma kan anyan kuma zuwa jihar Arewa. Shi yasa muna kira gwamnatin kasar Ghana, ainihin shugaban da kanshi da ainihin minister, don Allah su kula, saboda haki ne akan su.
Yusuf Alain Gwame, don asiri na faruwa daban-daban da ban bamu understand sore, ya kamata gwamnati ya bar hankali shi mai zo kanmu, don abin da yasa yau gare ta ma da lorin hukuma waya gomi ya su madirita ya ki sayawa, shi sa ya tris madirita garin tris ya zo gare ta da passengers an ji ciwo. Kaga azanci na faruwa ba ha ta lori ina zuwa bai duba sai ba mu sani ba kan direbobin ne kan masu shigan ne. Shi Allah, saboda Allah muna son gwamnati ya bar hankalin shi zo kan wannan hatsari.
Suna na barkisi, asarin da Allah kiyaye mu duka dai baki daya. Abin nan dai gaskiya ba sauki bane, gwamnati ya duba drivers nan ne, ga yi ma magana, ai musu magana yanda da yi komi mu samu komi saukin komi. Daga hanyar ta Chimainga basu lore ya bata shaka aje irin abin gan su da suke ajewa baki hanya, kamar lore ya bata aje, kamar lore ya bata wani na zuwa baya ya san kamar lore ya bata nan dare yayi later ne wo bai sa driver nan bai sani ba. Bas lore ya yanke ne side nan duka mutane wurin duka sun mutu.
Na dai tuntube wasu direbobi kasancewa akasarin lokuta su ne waɗanda ake dorawa alhakin hatsari bisa kansu, a inda wasu ke ganin gurbatattun hanyoyi ne ya kamata a magance. Kazalika wasu sun amince cewar kaza min gudu ke janyo hakan, amma da dalilin shine ƴan sanda na yawan tsare su a hanya kuma hakan na jinkirta tafiyar su, hakan ke sanya su kazamin gudu kuma ya haifar da hatsari.
Sunana Abubakar Sadiq, ni driver ne. Gaskiya police nan ne gaskiya suna dame mu kai hanya, to shi ka asa kaya na asa kaya nan cikin gari, amma an ka kai in ka bashi warabu sai shi ya gan kaman abinda ka bashi na yayi kankane, so ya kawo wani process yana wani tambaye ka gane, so haka nan kuma yana min tare zuciyarmu. Hanya nan dai gaskiya mu drivers nan ne tafiyar mu nan dai shere waran suna gudu, waran su ba su gudu, so tuki nan dai gaskiya kuma hanyar kuma gaskiya akwai wani wuri ya tuttuni da mun samu gwamnati ya jara muna hanyar dai muna so da ya kuma duba muna batun police nan.
Tunana America ta ko muna tafiya da shi daga tudu ma gama MTT don yanda suke kawo mu nan, in zaka so kana nil da ai a zo 12 o'clock 1 o'clock suna kan hanya kuma muna jiba mu ma abinda zamu yi mu kai jira ga mamu ga matan mu da yaran mu su samu su ci, amma in ba haka ba su suna sai nan ka zo ka ce haka sai su ce a'a kawo ka haka ga min zaka ce jira babu komai.
Suna karban ku cin hanci ko
kuna karban mu hanya da yawa mana kudi ka fahimta ko in dai aka ganna aka ce kanka ko mai ce ya tafi, amma ba haka ba ana cajin mu mu biya haka sannan mu wuce. Shi yasa mu ce gudu da sauri a beat tamun su mu wuce kamin garin sai waye ma mun beat ɗin su ba su ya sun fito ba ta fahimta ko abin da yasa kawo muna wannan matsala kenan saboda MTTU su kike kawo muna matsala kan hanya kuma suna damun mu
na tuntubi Abbas Imoro mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwar direbobi a Ghana a inda nayi masa tambaya ko shin me ke janyo hatsari a wannan yanayi na kullun kwanan duniya sai dai ko ya ce matsalan na da nasaba da gurbatattun hanyoyi ne
because one example daga Salam zuwa hanyar kuma sai inda an raba hanyar biyu hadin ka gani an samu accident kai wannan hanyar so da shi mun yi imani mun jawo hosu mun jawo highways na yi haka ya tuni duka
ministan hanyoyin kasar Honorable Amwako Atta a jawabinsa na baya-bayan nan ya ce
must support the passage of the levy
gwamnati ta gina hanyoyin tituna amma sai in al'umman Ghana sun amince ta inganta dokar harajin waya ta e-levy harajin wayan ta e-levy kuwa na ci gaba da fuskantar kyamar galibin al'umma a kasar Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam a nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin shi wakilin namu a kuma si Hamza Adam da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, tace salon VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya kawo mana mafita a halin rashin tsaron da al'umman Najeriya suke ciki da na matsan tattalin arziki. Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsa ba. Saƙo daga Aliyu Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawalle mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gafta. Daga nan kuma sai wasiƙar Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salon VOA Hausa. Muna tare da Allah wadai da kaddamar da shirin takaita haihuwa a Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Muna kira da babban murya da ya janye wannan kuduri dan ba mai karbuwa bane ga kasar mu Najeriya. Shi kuma Alhaji Umar Fareba Gashuwa a nasa ra'ayin cewa yayi. To tsohon gwamnatin jihar Jigawa Sula Lamido ba giran giran ba dai taimai wajen kin goyen bayan mulkin karba karba a Najeriya. Shima Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Masu cewa tsarin karba karba na shugabancin Najeriya tsakanin kudu da arewa shine zai kawo zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. A gaskiya wannan gurguwar fahimta ce. Abinda Najeriya ke bukata shine shugaba mai mulkin gaskiya da adalci. Wasika ta gaba kuma cewa tayi. Shin yanzu haka za mu ci gaba da tafiya a Najeriya kullun labarin da ke fitowa daga yankin mu na arewa mara dadi ne? Allah ya kyauta. Amma kam gaskiya abin akwai damuwa sosai. Matukar dai haka tafiyar za ta ci gaba da tafiya. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasika ta gaba kuma cewa tayi. Salam sashen Hausa na muryar Amurka. Magana gaskiya ni Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe ina tausayawa al'umma jihohin Kaduna da Zamfara da Sokoto da Katsina da Niger sakamakon mayar da rayukan su tamkar na kiyashi da yan ta'adda suka yi saboda kullum sai kaji an kai wani mummunan hari da ya tayar da hankali dan haka nake kira ga gwamnatoci su da jami'an tsaro da su hada karfi da karfe wajen taka waɗannan yan ta'adda barki gani yadda lamarin nasu a kullum sai ƙara fadada yake. To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku sake jin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.